Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 2 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa faɗa a tsakanin ɓangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilasta su fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka McCarthy ya jaddada goyon bayan shi ga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi. Sannan hukumar da ke ba da tallafin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, yayin da aka gaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni, za a ji yadda wai masu sace mutane ke neman sake maida arewa maso gabashin Najeriya tungarsu.
An ɗauke fasto da matansu, kafin nan an sake ɗauke wani shi ma an ce fasto ne. Sojoji ma su ma an ɗauke su. Duk kuɗi ake nema a bada a suko a nan mutane. Ba a ga magancewa a nan damo da ma'aikatan FHI 360 su ma an ɗauke su.
Za kuma a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta yi watsi da takardar bayani da tsohon kwamishinan zabenta a jihar Adamawa, Barista Ali Musa Hudu, ya rubuta.
Hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba. Tana buƙata ne na gabatar da kanshi a gaban 'yan sanda.
Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa faɗa tsakanin ɓangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilasta wa fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar, yayin da ɓangarorin biyu suka ci gaba da gwabza faɗa dukko da tsawaita alƙawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya, Rauf Ma'azu, ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815,000 hanyar tserewa daga Sudan zuwa ƙasashe 7 da ke makwabtaka da Sudan. Ya bayyana cewa waɗannan alƙaluman sun hada da 'yan Sudan 580,000 tare da 'yan gudun hijirar da suke fakewa a Sudan ɗin. Aƙalla mutum 73,000 sun riga sun tsere daga Sudan a cewar jami'in. Shugaban UNHCR Filippo Grandi ya rubuta a wani saƙon Twitter a jiya Litinin cewa ƙungiyar tana fata cewar alƙaluman ba za su yi yawa ba. To sai dai kuma ya ce idan har ba a tsagaita buɗe wuta ba ta yu alƙaluman mutanen da za su zarce daga arce daga Sudan su domin neman tsira su ƙaru. Shirin sasanci da hukumomin Riyadh na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar Litinin, yayin da Saudiya ta taimaka wa 'yan ƙasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan Saudiya da Iran. Ahmad Al-Dabais, wani babban jami'in sojan ƙasar Saudiya wanda ke kula da wannan aikin, ya faɗa wa Iraniyawan a cikin wani hoton bidiyon da wata kafar talabijin na cikin gida ta watsa cewa ƙasashen biyu ƙawaye ne kuma 'yan uwan juna. Da can baya kana su ɗauka daular tamkar ƙasar su ce. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya buƙaci Rasha ta fice daga Ukraine. Shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya yi jawabi a jiya Litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a Jerusalem. McCarthy ya jaddada goyon bayan shi ga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi. da yake amsa tambayar wani dan jarida mai aiki da wata kafar labaran kasar Rasha, McCarthy ya faɗa cewa bai amince da abin da Rasha ta aikata a Ukraine ba, har da abin da ya ayyana da kisan yara ƙanana. McCarthy ya jagoranci wata tawagar 'yan majalisar Amurka masu mabambantan ra'ayoyi zuwa Isra'ila, sannan ya gabatar wa 'yan majalisar Isra'ila wani jawabi mai cike da tarihi na farko irinsa da wani dan majalisar Amurka ya yi cikin shekaru 25. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu 'yan ƙasar ke fargabar cewa masu sace mutane na neman sake maida yankin arewa maso gabashin Najeriya wata tungarsu, biyo bayan sace sojoji ba ma farar hula kawai ba, tuni dai 'yan uwa da abokan aikin waɗanda aka sace a baya-bayan nan, ciki har da wani fasto da matarsa da ma'aikatan agaji ke kiran hukumomi su ɗau mataki. Hassan mai na kaina gare ka.
Ma'aikatan agajin su biyar, wasu 'yan ta'adda ne suka yi awon gaba da su a yankin Ingala da ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ma'aikatan na aiki ne da kungiyar FHI 360 da ke aikin agaji a bangaren kiwon lafiya a wannan yanki. Wata sanarwa da daraktan kungiyar a Najeriya, Mr. Yewakwa Apera, ya sanya wa hannu, ta ce sun damu matuka bisa lafiyar ma'aikatan nasu da aka sace, inda ya kiran da a gaggauta sako su kuma cikin koshin lafiya. Kungiyar agaji ta FHI 360 dai ta fara aikin samar da agaji a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne tun shekara ta 2016, wacce ta yi Allah wadai da sace mata jami'ai, ta kuma nemi a gaggauta sako su ba tare da gindaya ko wani irin sharaɗi ba. Duka wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma kungiyar kiristocin Najeriya ke cewar 'yan ta'addan sun yi awon gaba da wani limamin kirista da matarsa a kan iyakar Najeriya da Kamaru. Shugaban kungiyar kiristocin Najeriya, wato Kan a jihar Borno, Bishop John Bakemi, ya mun karin bayani.
An ɗauki shi Reverend Paul Musa da matarsa Ruth, mun dai jira mu ga ko za mu samu sako ko mu ji kira dai, ba sake samun wani labari ba. Mu dai a zaman yalin Krista a Borno mun yi kira, mun kuma gayyaci jama'a duka mu dukufa da addu'a don su wayannan mutane su ji tausayin Reverend da matarsa su sake su. Muna kira dai ga gwamnati na jihar Borno su yi duk abin da za su iya su yi, da kuma na kasa baki ɗaya ga jami'an tsaro, domin mun rubuta musu wasiƙu lokacin da muka samu wannan labari, taimaka su ga yadda za su kubuto da wayannan bayin Allah.
Mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin Tafkin Chadi, Dr. Abubakar MS, na ganin satar mutane sannu a hankali na neman samun gindin zama a shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya.
An ɗauke fasto da matansa, kafin nan an sake ɗauke wani shi ma an ce fastan ne. Hanyar Maiduguri da Maturu ba wai ma fararen hula ba, sojoji ma su ma an ɗauke su, 'yan ta'adda ne. Duk kuɗi ake nema a bada a sukowa na mutane. Ba a gama magancewa a nan damo ma'aikatan FHI 360 su ma an ɗauke su. Har yanzu dai hanyar neman wannan fansa ne kowa a nan mutanen. To, ma'ana akwai damuwa. Sojojin mun yadda ana kokari, amma wallahi tallahi dole ne a san yadda za a yi a yi making din satan mutum a Najeriya ya zama abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba.
A kowane matakai jami'an tsaro ke dauka, daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, General Musa Dan Madami, ke karin haske kan irin kokarin da suke yi domin murkushe rashin tsaro da ke ci gaba da addabar wannan yanki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar da ke bada tallafin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa, a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu. Shirin samar da abinci na duniya yana da alhakin rarraba abinci daga Majalisar Dinkin Duniya da sauran abokan tarayyar Tigray, wacce take tsakiyar fama da yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda aka kawo karshensa bayan tsagaita wuta a watan Nuwamba. Sama da mutum miliyan 5 cikin miliyan 6 da ke rayuwa a yankin sun dogara ne da irin wannan tallafi. A watan da ya gabata, kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewar shirin samar da abinci na duniya yana bincike akan almubazzaranci da kuma karkata al'akalar abinci a Ethiopia, inda kimanin mutum miliyan 20 suke bukatar agaji a sakamakon matsalar fari da rikici. Daga ƙarshe, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara tattaunawar sirri na kwanaki biyu a Qatar a jiya Litini tare da jakadu na musamman daga ƙasashe daban-daban akan yadda za a ci gaba da ayyukan agaji a Afghanistan, yayin da Taliban suka ci gaba da sanya wa mata da yara matan Afghanistan takunkumi. Ana gudanar da taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira a Doha a Qatar cikin sirri ne. Jakadu daga kimanin kasashe dozin biyu ne, ciki har da Amurka, China, Russia, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, India, Qatar da Britaniya ne suke halartar taron. Gwamnatin Taliban ta yi sukar waɗanda suka shirya taron da rashin gayyatar wakilanta zuwa taron. Tana mai cewa an take mata ƴanci, tana bayyana matsayarta ga wato ƴancinta na bayyana matsayarta ga wakilan.
Akwai da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda hukumar zaben kasar INEC ke kira ga tsohon kwamishinan ta na jihar Adamawa Barista Ari Yunusa Hudu da ya miƙa kansa ga hukumomin 'yan sanda da ita kanta INEC ɗin a maimakon ci gaba da rubuta wasiƙu na bayanai da yake yi. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Hukumar wacce dama ta dakatar da Hudu bayan ayyana sanata Aisha Binani a matsayin wacce ta lashe zaɓe, ta buƙaci rundunar 'yan sanda ta gudanar da bincike kan abubuwan da suka faru don ɗaukar matakan shari'a. Jami'ar sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce INEC ba za ta karɓi ko duba wani sako daga kwamishin da aka dakatar ba sai in an samu sakamakon binciken.
Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta a sanarwa da ta yi tun farko ta buƙaci shi wannan kwamishinar zaɓe na jihar Adamawa Hudu Yunusa Ari da ya gabatar da kanshi a gaban hukumar cikin gaggawa, kuma har yanzu hukumar tana nan akan wannan bakanta. Hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba, tana buƙata ne na ya gabatar da kanshi a gaban 'yan sanda ko kuma ya kawo kanshi ga hukumar zaɓen ta inda ita kuma za ta gabatar da shi ga gaban 'yan sanda saboda su yi bincike akan abin da ya aikata a kuma hukunta shi idan har an same shi da laifin yin abin da ba bisa ka'ida da dokoki da kuma tanade-tanade na hukumar zaɓe ta ƙasa ba.
Hudu Ari dai ya yi zargin babban baturen zaben da ɗan rakiya ya gana da gwamnan Adamawa Umar Fintiri a gidan gwamnati da aka yi ba za a samu adalci ba, da aka yi sanar da sakamakon da ya ce yana da yakinin gaskiyar sakamakon zaben kenan. Yanzu za a tuna gwamnan Fintiri da yake karɓar shaidar lashe zaɓe ya yi alwashin ɗaukar matakin shari'a kan kwamishina.
A Hudu tun ranar farko ya zai wannan zaɓen ya wahalar da demokrasi a Adamawa, ya wahalar da al'umma mutanen Adamawa. Idan Hudu za su haɗa kai su ɓata demokrasimu, ban ga dalilin da dukkan Najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba, kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu ta yi hukunci a kansu.
A nasu ɓangaren, magoya bayan 'yar takarar APC Aisha Binani da bayanai ke nuna ta shirya garzayawa kotu sun ce za su ƙalubalanci gwamnati Fintiri kan sakamakon zaben. Umar Garkuwa na kan gaba masu hamayya da Fintiri.
Koda ana magana wai malamai suna magana wai mutum ba ta yi shugabanci ko nawa ba. Ka gane fa ba magana limanci muke yi ba. Magana ne na office. Senator nan office ta zo. Siyasar nan bai da bambanci daga je ka bude shago a kasuwa, ni ka sayi wajen namiji ko ka sayi wajen mace. Wanda duk ya fi maka sauki ko wanda zai maka rahusa shine hankalin kake kai. Kuma idan ka duba wannan tafiyan da ake ciki gaba daya yau, matan nan mutumin da ya zo ya ce ta ci zabe yana nan, yana da hurumin da zai faɗi shi san dalilansa. Magana tun da dan tana kotu, ni na tabbatar maka cewa wannan matan za a rantsar da ita, kuma za ka gani mu jira lokaci.
Baya ga zantawa da wasiƙar da Hudu ya aika wa hukumomi, za a iya cewa yana wani waje da ba a sani ba, kuma rundunar 'yan sanda ba ta ayyana nemansa ruwa a jallo ba. Nasiru Adamu Ilikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. To a shirmu na hantsi za a ji wata hira da shi tsohon kwamishinan INEC na jihar Adamawa din Barista Ari Yunusa.
Akwai mitin ma da aka yi wadda ba da kai ba.
Yawwa an yi mitin ba da ni ba kuma sai aka yi da shi magina a office.
Za ka yi mitin a INEC office aka yi mitin din ko a wani guri daban.
A nan INEC office ake. Aka yi mitin aka ce to ga yadda za a yi mace a. A in dai zaɓen nan ne zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muka yi aka zo aka yi ba a samu albarkar da shi aini ne ce. Zai dai kwamishinan zaɓe.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani. Yanzu kam ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
A zaɓe za ka iya cin ƙananan hukumomi 15 ba zai saka ka ci zaɓe ba. Gwamnan Bauchi jihohi huɗu ya ce ci zaɓe. Don haka wannan ba yastik ba ne na majorin victory.
Me yake nufi da yin abin da yana inda yanzu an kama kashe-kashe a jihar Adamawa kam waye nasa za a kashe a jihar Adamawa. Don haka mu muna da iyayenmu wannan, muna da ƴaƴanmu wannan, muna da matanmu wannan, muna da ƴan uwanmu wannan, muna da abokananmu wannan. Don haka mun fi kowa son a zauna lafiya a jihar Adamawa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya. Muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Akwai rahotannin da ke fitowa da ke nuna cewa Barista Hudu Yunus Ali, jami'in hukumar zaben Najeriya ta INEC da ya yi hanzarin ba da sakamakon zaben da cewa Aishatu Benani ita ce ta lashe zaben gwamna jihar Adamawa kwanakin baya, yana shirin ya miƙa kansa ga hukumar 'yan sandan Najeriya. Kamar dai da aka sani, ita hukumar zaben da kanta ta roƙi shi shugaban hukumar 'yan sanda DJ ya farauto shi bayan wannan al'amarin da ya faru a Yola. Har kuma an ce shi Barista Hudu Yunus Ali din an ji shi yana magana da wasu kafofin watsa labarai inda yake kokarin bayyana dalilan da ya sa ya yi saurin ba da sakamako wannan zaben na aka yi ran 11 ga watan Maris na shekarar nan ta 2023, inda ya ce ita Aishatu Benani ita ce ta yi nasara akan Umaru Fintiri wanda shi ne gwamna Adamawa a yanzu nan. To amma bayan shi Barista Hudu Yunus Ali, waye kuma yake da hannu a cikin wannan drama ta siyasa ko kuma wannan wasan kwaikwayo na siyasa da aka yi? Sannan kuma meye tasirin abin da ya faru a Adamawa akan sauran jihohin da ke ta takaddamar siyasa, musamman shi zaben da aka yi na gononi din wanda wasunsu suka je kotu dangane da shi? Wannan na daga cikin abubuwan da zamu ji a cigaban muhawarar da wakilinmu na cikin Yola din Salisu Lado Garba ya shirya mana a tsakanin Salihu Baba na jam'iyyar APC da kuma Abdulrahman Boboyi na jam'iyyar PDP.
Da ba don shi shugaban kaddamar da zaɓe a Najeriya ya ɗauki mataki a gaggawa akan lokaci ba, da an kawo mana fitina a jihar Adamawa. Mutumin da ya zo yi wannan abun ba mutumin Adamawa ba ne. Bai da ɗan'uwansa nan, bai da iyayensa nan, bai da dottabansa nan, bai da kowa a nan. Shi don haka duk wani wuta da ya hura Adamawa, duk wani irin fitina da aka yi a Adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba. Mu kuma muna cewa Adamawa wannan ba inda muke da shi ya wuce ta, ba inda za mu je. Don haka ya nunawa ƙasa rashin adalci. Amma shugaban hukumar zaɓe da hukumar zaɓe da suka lura abin da ya yi baya kan ƙa'ida suka yi watsi da abin da ya faɗa. Kuma a yanzu da muke magana sun dakatar da shi daga kasancewan kwamishina na gudanar da ayyukan zaɓe a jihar Adamawa. Don haka yanzu in aka jefa ƙuri'a, kar ka ɗauka sai ka zo gujin INEC za ka gani. Kana zaune a ɗakinka, idan ka shiga link nasu za ka sakamako. Shi yasa ake ce da shi offloading. An yi kuma duk sakamako na local government 20 nan yana cikin saba na INEC. Me yake nufi da yin abin da yana inda yanzu an kama kashe-kashe a jihar Adamawa kam waye nasa za a kashe a jihar Adamawa? Don haka mu muna da iyayenmu wannan, muna da ƴaƴanmu wannan, muna da matanmu wannan, muna da ƴan uwanmu wannan, muna da abokananmu wannan. Don haka mun fi kowa son a zauna lafiya a jihar Adamawa. Don haka hukumar zaɓe muna yaba mata da mataki da suka ɗauka domin su gyara wannan, domin mutanen Adamawa su suke da dama, su suke da ƴancin zaɓen shugabansu.
To a bari mu dawo gare ka Salihu Baba Ahmad. Ka ji abin da Abdulrahman Babba ya faɗi, me za ka ce?
Ga ni ba irin 'yan siyasar nan ba ne wanda in mutum na magana ka katse shi ka shiga sambatu. Mutum da za ka bar mutum ya numfasa ya faɗi ra'ayinsa tunda siyasa ce shi ra'ayinsa na dan PDP yake ni ko ra'ayin na APC dake yi to haka na bar shi ya gama magana cikin maganganunsa na tsintsinci wasu akwai suna kan ka'ida akwai wanda kuma nake so in masa gyara
kaman wanne
yawa kaga na daya da yake cewa akwai kananan hukumomi da aka ci a zabe ko duke da kai ba dan siyasa bane zaka iya cin kananan hukumomi 15 ba zai saka ka ci zabe ba gwamnan Bauchi jihohi hudu ya ce shi ci zabe in ka ci Mubi ka ci Yola da kananan hukumomi don haka wannan ba yastic bane na majorin victory akwai kananan hukumomi da sai ka tara su guda 5 ba su kai Jimeta ba don haka in ka ci Jimeta ka ci Mubi ka ci Ganye akwai wasu wurare sun ishe ka baka bukatun cin kowane local government kaga na daya na biyu magana da yake cewa Hudu ni ba zai magana kan Hudu ba ko shi ya Hudu ne ko me yana matsan shi dai ya zo ya yi zabe ya tafi ba zan yi magana a wannan ba don ai yara suna cewa akwai zamani da aka yi tunda Adamawa ci an yi zamani na Adawa ai lokacin ai Allah annabi Hudu ya turo musu to kaga wata kila kowane zamani ya tafi da irin nashi annabi to amma mu aje wannan Hudu Ubangiji Allah ya saka masa da alheri duk tijo ne ya zo ya zaɓe shi ya tafi abin da yake so ya gane cewa shine na farko tukuna mun ga wasiƙa da aka yi kuma irin propaganda nan na yan siyasa shekara 30 muna yi tun muna gidan Atiku lokacin da ya bar Koso ya zo muke masa irin wannan propaganda don ya ci zaɓe za a yi wa ƙananan yan siyasa amma mu da aka muka ga wannan takardar akwai da za ka yi akwai abin da ke kira fact finding in ka ga takarda document ka so ka tabbatar gudun saboda yan 419 akwai hanyar da ake bi a ja tantance wannan abin ba ainihin mitai ba ainihin magana nake ga maka zuwa rana sun yi mitin tun da safe har mangariba ko ba magana da ma bane kawai akwai maganganu da yawa wanda ya shafi wasu jihohi su tattaunawa
ko kuna da hanyar da gurgurku samu wannan labarin rukan da a can
kai ma dan jarida ne shi ma babba ne lawyer ne a je a bincika kada mu dinga daukan abu a social media ko kana maganganu muna yaudaran mutane a gari ba daidai bane mu shugabanni ne ya kamata mu ga jama'a gaske mu ga komai dacinta kuma koda abin bai mana ba ka fade ta don a zauna lafiya amma ka dinga misalin mutane cewa ainihin sun bada an dakatar da zabe zuwa yanzu na tabbatar maka billahi la ilaha illa huwa babu wani takaddan da muka gane yake yawo a social media mun yi bincike mun tarraba haka bane don haka
Salu Baba Ahmad akwai wani batu a batun nan dai na maganan zabe da ake kai to a tambaya ta anan ita ce yanzu shi Hudu ya riga ya kaddamar da yar takararku a matsayin wadda take zabe yanzu wannan kaddamarwar ku kurin gume ta hannu biyu kuma kun yi murna da haka
to muna da wani abin ai shimfiɗin farko da ne maka nace maka ba wa'annan mutane hatta shi mai girma gwamna Kamaru Fintri ainihin ne ta gabatar da shi duk wani koke-koken da aka yi a baya na cewa an yi kaza ba dai hukumar zabe ta tabbatar masa ba wa tabbatar da Buhari wa tabbatar da Tinubu hukumar INEC ita take da hakkin gudanar da zabe ko ta bada sakamakon zabe wallahi na ga maka da yau ta an ce binani bata ci ba shi mai girma gwamnati Fintri ba yadda muka iya sai mu rungumi kadara to haka ban tsammani ina da iko yanzu ni in yi magana akan cewa abinda INEC ta yi ba da bindigar da hujja kuma kaga sakamakon zabe da shi babba aboki da yake magana akai cewa ana da ƙuri'a 30 da kaza wani a su suka san sa ko ai akwai abinda ke kira lissafin dokin rano kai ka sani Bahaushe ne kai ma'ana da mutacce da mai rai to mu kuma matsayin mu na yan siyasa ai ba za mu ga ana wannan shirmen buja baki mun shiru ba mun je hukumar zabe mun ce to ga abinda jam'iyyar PDP take cewa take da shi menene gaskiya al'amarin nan aka ce ku rubuta aka je aka tantance aka tarabba haka bane don haka ba za mu yi amfani da wannan ba abinda su suke cewa nasu
to bari mu dawo bangaren ka Alhaji Abdulrahman Babboi wannan sakamako da aka ayyana a matsayin jam'iyyar APC ce ta lashe wannan zabe dungurungun mu dawo gare ku a jam'iyyar PDP shin yaya kuke gani ne wannan da marwata ku kuna ganin ba za ta wankin hula ba zai kai ku dare ba kuwa
to na farko dai bari in masa matashiya watakila shi aboki da ya manta dalilin cewa za a sake wani zabe ai domin zaben da aka yi na farko
an samu akan cewa akwai ƙuri'u da akwatuna da aka kashe. Yawan ƙuri'u da aka kashe nan idan aka sake zabe zai iya canja yadda yanayin yake. Shi yasa aka ce inconclusive, aka ce a dawo a sake. Kuma lokacin da aka gama ita hukumar zaben ita ta bada sakamako akan cewa gwamna Ahmadu Umaru Fintiri ya samu ƙuri'a 400 da wani abu, da Hajiya Binani a APC ta samu ƙuri'a 300 da wani abu. Su suka faɗa, sannan su ne kuma suka sake kawo takardu suka bawa jam'iyyu wanda jam'iyyar ta tana ciki akan cewa fa akwai ƙuri'u 36,000 da APC da PDP da duk wanda ya tsaya gwamna za a je a neme su. Amma lokacin mu muna da ƙuri'a 31,000 a gaban kowane ɗan takarar gwamna jera da ma. So don haka za mu tafi neman ƙuri'a 36,000 da su. Mun je mun nema. Kuma hukumar zaben ne ta je ta yi. Ita ta gayyato mutanen Adamawa su je su yi zabe domin a samu a kammala wannan zabe. An je an yi. Su hukumar zaben a ofishinsu ake zaune. Local government 10 suka karba da hannunsu. Su da kansu suka ce a tashi sai gobe da safe karfe 10:11. Su da kansu suka zo da safe karfe 9 musamman shi rec na Adamawa wanda ba shi ne ya karbi sakamako da aka kawo na local government 10 ba. Ya zo ya bada sakamakon kansa. Kuma su hukumar zaben da kansu suka rusar suka yi fatali da abin da ya yi. Kuma su da kansu suka rubuta takarda suka ce hudun nan kada ya sake taka jiyar Adamawa a ofishinsu na INEC domin irin abin da ya yi musu. Abin da muke magana shi ne duk shekarun da Professor Yakubu ya yi yana son ya gyara zaben Najeriya, irin waɗannan mutane suna so su rusa abin da ake yi. Kuma na gaya maka illan yin irin wannan. Illan yin irin wannan shi ne rashin sanin cewa fa jiyar Adamawa wannan ba jiya ne da za a yi wasa da ita ba. Jiya ce ta mutane masu mutunci masu daraja.
To a gaishe ku, to bari mu tsaya a nan. Idan mun dawo rana wato za mu ji shin meye tasirin yadda aka warware takaddamar zaben Adamawa a kan sauran zaɓuɓɓuka masu zuwa ko kuma makomar zaɓe ma a Najeriya nan gaba. Sannan kuma ya ake kallon rawar da ita kanta hukumar zaɓe ta Najeriya ba wai shi Hudu Yunus Ali kaɗai ba ta taka a cikin wannan al'amari na Adamawa. Kuma waye ya kamata idan an yi zaɓe ya bada sakamakon zaben nan. Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓo a shirinmu na gaba wanda za mu kawo muku rana wato yau Allah kai mu. Yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Salisu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Babboyi da shi wakilin namu Salisu Lado Garba da ya shirya wannan muhawara a can Yola ya cillo mana ita a nan Washington. A madadinsu duka ni ne Ali Mustapha Sokko take muku ban kwana daga Washington. A huta lafiya.
Gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
To a taƙaicen Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litini cewa faɗa tsakanin ɓangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar yayin da ɓangarorin biyu suka ci gaba da gwabza faɗa duk da duko da tsawaita alkawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Shirin sasancin da hukumomin Riyadh da na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar Litinin yayin da Saudiya ta taimakawa 'yan ƙasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya buƙaci Rasha ta fice daga Ukraine. Shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya yi jawabi a jiya Litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka saɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a Jerusalem. McCarthy ya jaddada goyon bayan shiga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka a ƙasar da ke fama da yaƙi.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.